بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا بد يا الله سبحانه وتعالى إذا كقدر داود مو وجنسي قبل أن نكرت بصيرا من الله صلى الله عليه وسلم أو أن التافي نا الرحيق المختوم ayau lahadi 27 ga watan shawwal hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1432 wanda ya daidai da 25 ga watan 9 a shekara ta 2011 kuma a inda muka tsaya ana gobe ramadan ma'ana ranar 30 ga watan shawwal na ga watan sha'ban mun karanta abubuwan da suka shafi abinda ma na ya kawo mana dangane da dalilan da ya sa musulmi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbata a matsayinsu ba su girgiza da irin abubuwan da kafirai suka yi musu a wancan lokaci ba na tsanantawa da cin mutunci da ƙoƙarin kisa da kuma lalata dukiya da makamantansu. Daga cikin dalilan da malami ya ambata mana malifi mu ambaci na baya din za mu tashi kan na uku ne a shu'uru bil mas'uliyya ya faɗi awamil as-sabri was-sabat wato dalilan da suka sa aka sami haƙuri daga wurin muminai da kuma tabbata akan matsayinsu na imani da tauhidi. Daga ciki na farko yace imaninsu da Allah. Imaninsu da Allah mai ƙarfi ne ba wanda za a iya girgiza shi bane kawai saboda ɗan musifu na yau da kullum ko duka ko zagi ko cin mutunci ko ƙoƙarin kisa. Abu na biyu irin shugabancin da suka samu wato daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda har ya zama cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga zuciyarsu suna sansa irin sanda babu irinsa. Ya zama cewa kowanne ɗaya daga cikinsu yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin sanda ko yana nan ko baya nan a yana fifita shi akan rayuwarsa shi wannan sahabi din. Ya kawo mana misalai da dama na irin abubuwan da suka auku kamar abinda aka yi Abu Bakar radiyallahu anhu aka ci masa mutunci aka yi masa dukan da har 'yan uwansa sun tsammaci cewa ma ya mutu aka ɗauko shi haka a cikin kaya a lullube aka kawo shi gida saboda tsammanin ya riga ya mutu amma Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara bai mutu ba kuma bayan bai mutu ba yana farkawa daga suman da ya yi na dukan da aka yi masa shi Abu Bakar. Farkon abin da yake tambaya shi ne me ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wani misali ne na irin dawwamar da suke da tabbatar da suke akan musulunci duk da irin tsangwamar da ake musu da duka da cin mutunci da ƙoƙarin kisa a kuma da tsananin son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To abu na uku akan sa zamu tashi inda ke cewa ash-shu'uru bil mas'uliyya, sababi na uku wanda yasa musulmi suke tabbata akan wannan addini duk da tsangwama duk da kokarin kashe su da aka yi, yace shine ji da suke a zuciyarsu cewa hakika babu mai daukar nauyin wannan lamari banda su. Shine ma'anar ash-shu'uru bil mas'uliyya, mutum ne ji cewa hakika wannan fa wajibi ne a kansa idan aka kashe shi to addinin tarihinsa ya kare, sannan kuma ya ji cewa wajibinsa ne wannan addini ya wanzu don a ceci al'umma a fidda ita daga duhun zalunci da duhun jahilci da duhun shirka a maida ita kan turba ta tauhidi. Wannan kuma ba zai yiwu ba sai an yi haƙuri sai an jure irin abin da ake samu na musifu. To shine malamin yake cewa fa kana sahabatu, don haka sahabbai suka zama cewa ya shu'uruna suna ji a jikinsu shu'uran tamman wato cikakken ji ma ala kawahilil bashar min al mas'uliyati al fakhmati al dakhma, na daga abinda wato ke kan kafadin dukkan jinsin dan adam na daga wato mas'uliya babba mai kuma girma. Wa an hadhihi al mas'uliya, kuma cewa wannan nauyi la yumkinu anha alhiyadu, ba zai yiwu su kauce masa su ci a shikenan su gaskiya wannan wahalar ba za su iya jure mata ba, tunda dai Allah addinin nasa ne to ya je ya isar da shi ta hanyar da ya ga dama. ka san mutumin da ya karaya in an jarrabe shi da wata musifa sai ce to addinin mai shi yaje kula da shi man shi yayi zaman sa ba ruwansa irin abinda banu isra'ila suka yi wa annabi musa alaihi salatu wassalam da Allah ko suka ce izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun to sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai wa annabi musa irin wannan abun na sabani suka ce dai ka karace abunka mu kan gaskiya wannan wahala ta ishe mu ba za mu ci gaba ba abinda muka gani a gun sahabbai shine dagewa da juriya da tabbata akan abin da suke kai a duk da irin abin da ya same su sai ce fal awaqib allati tatarattabu ala alfirar an tahammulha ashadd wikhamatan wa akbar dararan amma hum fihi min alittihad ci sakamakon da zai biyo bayan wannan gudu da za a ce su gudu su bar addinin su ce su gaskiya ba za su jurewa tashin hankali da damuwa ba yau an kori wannan daga gida gobe an zagi wancan jibi an ci mutuncin wannan a duniya wancan kuma an jefe shi wannan an raba shi da matarsa wannan an kai masa hari su ce a shikenan gaskiya su za su gudu su bar wannan mas'uliyar ba za su dauki wannan nauyi da Allah madaukake ya dora musu na taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to sakamakon wannan abun zai zama ashaddu wikhamatan wato muninsa ya fi tsanani wa akbaru dararan cutarwar da za su samu kuma a wancan sakamakon ta fi girma amma hum fihi min al-ittihad fiye da abin da suke ciki na damuwa da kunci da tsananin da ake cizguna musu a kansa wa annal khasarata allati talhaquhum kuma sannan hasarar da za su yi wa talhaqu al-bashariyya jam'a da kuma dukkan jinsin dan adam ma zai yi irin hasarar da za su yi ba'da hadha al-firar bayan sun gudu sun bar addini la yuqasu bihalin ala al-mata'ib allati kanu yuwajihunaha natijata hadha at-tahammuli wato abinda za su samu na damuwa da kunci da kuma abinda dan adam da su mutanen da suke wannan zamani a lokacin za su samu na hasara hasarar da za su samu in sun gudu daga wannan addini suka bar shi to ba za a iya kiyasin ta ba ta kowane irin yanayi da irin wato wahalhalin da suka kasance suna fuskanta din a rayuwarsu bayan sun tsaya sun jure sun kuma dauki wannan nauyi din ma'ana idan mutum ya jure ya ce gani na tsaya me zai same shi matukar abin da zai same shi shine a ce an kace shi akan wannan addini amma idan suka ce sun bar addinin sun bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya karata Allah kiyaye ba su yi wannan abun ba da a ce sun yi me zai faru hasara ce su suka yi kuma jinsin dan adam gaba ɗaya ko ba haka bane an rasa shiriya an rasa koyarwa an rasa zaman lafiya an rasa kwanciyar hankali an rasa doka an rasa karantarwar da za ta yi tarbiyyar ruhin dan adam da tunaninsa ya zama mutum ya zama ya koma wato dabba saboda hasarar da ya yi na zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun inda sun yi haka kenan sun sabbabawa al'umma hasarar wannan rahamar da Allah madaukake shi ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama ga talikai baki daya inda Allah madaukake ke cewa kuma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba sai dan ka zama wato rahama ga talikai ko halitta baki daya idan da a ce sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi watsi da wannan da'awa sun yi taimakon sa sun yi juyewa musibar da take hawa kansu a wannan lokaci to da al'umma gaba daya sun yi hasara ina fatan mun fahimci abin da yake nufi abu na hudu daga cikin dalilan da suka jawo waɗannan bayin Allah suka tabbata akan wannan addini ba su gudu ba shine al-imanu bil akhirah imanin su da lahira idan mutum yayi imani da lahira akwai wata damuwar duniya kuma da za ta dame shi duk abin da zai same ka na musifa na bala'i da zagi da cizgunawa da cin mutunci yau a jefe ka gobe a zage ka a kore ka daga gida a kwace mata idan kullum kana tunanin a'a rayuwar nan fa za ta kare kuma zan koma zuwa ga Allah Allah zai tambaye ni me yasa ne kaza me yasa ne kaza to za ka ga cewa wannan lamarin duniya gaba daya ya zama dan kankani a gabanka baka damu da shi ba haka ne yace wa huwa mimma kana yuqawi hadha ash-shu'ura wannan imanin da suke da lahira yana cikin abin da ke karfafa wannan wato shu'ur ji da suke bil mas'uliyya ma'ana daukan nauyin nan da suke ji a zuciyarsu cewa kai su ne fa masu wannan aikin in ba su tsaya da shi ba to hakika addinin musulunci zai hasara to faqad kanu ala yaqinin jazimin sun kasance suna kan wato yaqini tabbatacce yankakke babu kokonto cikinsa bi annahum cewa su yaqumuna li rabbil alamin za su tsaya gaban ubangijinsu ubangijin halitta baki daya wa yuhasabuna ala a'malihim za kuma ay musu hisabi akan ayyukansu da suka aikata dikkiha wa jiriha dan kankani da kuma babba sadiriha wa kabiriha ma'ana kananan ayyuka da manyan ayyukansu a rance da dik abin da yake yayi kankanta har ya buye ba kowa ke ganin sa ba jinni kuma shine babba wanda kowa zai iya gani ya zama jaliya yawa a sannan kuma yana da bambanci da sadir da kabir ta bangaren wancan dikka ake kallo wannan kuma ana lura da hajmi yawa amma dai duk ana itlaqin kowanne akan kowanne ma'ana da dik ana nufin karami wancan sadiri ma karami yace fa imma ila an-na'im al-muqim ko dai ya zama an koma lahira sakamakon su shine su samu wato ni'ima tabbatacciya da wamammiya ita ce aljanna wa imma ila azabin khalidin fi sawa'il jahim ko kuma dai ya zama mutum ya koma zuwa ga wata azaba da wamammiya a tsakiyar wato wutar jahannam Allah ya kiyashe mu kuma ya kiyashe su kamar yadda ya kiyashe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kanu don haka duk mutumin da ya san sakamakon da zai samu a lahira sakamakon tsayawarsa akan wannan addini shine Allah madauki zai sa shi aljanna ya kuma san in bai tsaya da wannan addinin ba ya gudu ya kife makomman da Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yayi watsi da addinin yake kai ya fasa sakamakon sa shine me zai dawoma cikin azaba azabar kuma da bata yankewa a cikin wato wutar jahannam wanda ya yadda da wannan akwai kuma wani abu na duniya da zai tsorata shi yawa shine abin da yake so malamin yake so mu hango yace fa kanu yaquluna hayatuhum bayna al-khawf war-raja don haka rayuwarsu suna kare ta ne suna wato tafi da ita ne tsakanin tsoron azabar Allah da fatan samun sakamako mai kyau daga wurin sa da'imin haka suke wannan kuma ita ce aqida mai kyau a rayuwar dan adam koyaushe ya zama tunaninka shine kana sa ran Allah subhanahu wa ta'ala zai baka lada duk abinda kai kana tsammani kana yin sa da sa ran Allah madaukaki zai biya ka akan wannan abu da ka aikata kuma baka sa ran cewa Allah madaukaki zai tabbatar da kai a cikin azaba ma'ana kana kaunar rahmar Allah sannan kuma kana tsoron in ka saba masa fa zai maka azaba wannan i'tidalin da'iman mutum ya zama a wannan ita ce aqidar dukkan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan abin da ya shafi riko da wannan addini da kuma wani abu ma wanda ba wannan ba kuma ita ce karantarwar su gare mu da muka zo daga bayan su cewa a kowane lokaci kar ya zama mutum ya dauki gefe daya ya watsi da daya ana jin mun sha magana akan wannan mutum ya ce shi yana kallon janibin raja'i ba ruwansa da khaufi ci ai Allah mai rahama ne duk abin da muka yi ba komai zai zo ya gafarta mana wannan haka ne to amma kada wannan imanin ka ga cewa Allah mai rahama ne ya dauke ka ga cewa bari ka ci gaba da zanubai kai ta aikata abin da ka ga dama wannan wato kaucewa rashin kuma fahimta ne ga shi raja'i din haka nan tsoron ka da cewa Allah mai azaba ne zai azabtar da mutane kada kuma ya hana ka nutsuwa da kwanciyar hankali ka rika ganin duk abin da kake ma na alheri Allah ba zai karba ba kai kawai lalatacce ne Allah zai jefa ka auta wannan shi ma tunani ba a san sa dole ne ka hada abubuwa guda biyu wa gudanar da rayuwarka kana san ladan Allah kana fatan rahamarsa kana kaunar zai saka aljanna sannan kuma kana tsoron azabarsa ya'lamu anna Allah shadidul iqabi wa anna Allah ghafurur rahim hada waɗannan abubuwan a cikin rayuwarka a kowane lokaci shine wato abin da ake so Allah madauki ya taimake mu don haka waɗannan sahabbai abin da suka yi kenan yarjuna rahmatar rabbihim wa yakhafuna azabahu suna kaunar su sami rahmar ubangijinsu sannan kuma suna tsoron azabarsa wa kanu sun kasance kuma abin da suke shine abin da ke siffanta mana halin su Allah madauki ya ga mana a cikin alqur'ani yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un suna aikata abin da suke aikatawa yu'tuna ma ataw ala nafsin suna aikata ayyuka salihai kamar yadda Aisha radiyallahu anha take tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin mutum yana tsoron zai aiki ne yana tsoron za a sashi a wuta ko makamancin annabi sallallahu alaihi wasallam abin da suke suna aikata aikin su suna tsoron za a karba ko ba za a karba ba yawa ma'ana suna tsoron Allah subhanahu wata'ala kamar ba zai karba aikin ba shine ma'ana wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un kuma suna tsoron cewa su masu komawa ne zuwa ga ubangijinsu wa kanu ya'rifuna, har yanzu dai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna sane da cewa anna dunya bi'azabiha wa na'imiha la tusawi janaha ba'ubati, ita duniyan nan gaba dayanta dalilin sirrin cin nasarar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce wannan, ko shine wannan abu, cewa sun yi imani kuma sun sani cewa duniyan nan da azabar da za a yi ma a cikinta da ni'imar da za ka samu a ciki, matukar abinda mutum zai samu a duniya na azaba menene? Kisa shi ne ƙarshe, ba wani ɗan adam a duniya da ya yi mallaki ya ce yana da aljannan da zai sa ka ta dawwama har abada, babu wani ɗan adam da ya zai ce maka yana da azaba ta wuta zai sa ka a cikin wuta har abada, akwai wannan? Duk abin da ɗan adam zai maka saboda ka tsaya kana bauta wa Allah shi ne a ce saboda ƙiyayyar da yake maka ya ƙoƙari ya samar da rayuwarka ta zo ƙarshe ta wata hanya da shi yake ga dabara suke, ko ya ci ma mutunci ta hanyar zagi in ya zama iya ƙarfinsa kenan, ko kuma ya zo ya taɓa maka jiki ta ɓangaren duka, ko kuma a taɓa maka dukiya a lalata maka ita, ko a ƙarshe dai a ce an same ka an raba ka da rayuwar cike na mutum ya mutu. Wannan shi ne tsoron abin da za a yi wa ɗan adam a wannan duniya. To idan mutum ya san wannan abin iyakarsa kenan, kuma ya san in ya mutu akan wannan addinin a ƙarshe zai koma ga Allah, Allah kuma aljanna zai sa shi, don me zai damu da wannan duniya? Mun fahimci abin? Don haka shi yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka samu wannan tarbiyyar da aka cusa musu wannan irin imanin a zuciya, sai ya zama babu wani ɗan adam da ke gabansu da zai razana su, za su kare wannan addinin matukar ƙarfin da Allah maɗauki ya hore musu. Shi yasa kuka ga da zagin da cin mutuncin da waɗanda aka kashe a ciki ɗin da komai bai hana waɗanda suka zo a bayansu su ci gaba da yaɗa addini ɗin ba. Shi ne abin da malamin yake so mu hango na karantarwa. Kuma babu addini dama da ya tarbiyyantar da mutanensa ko masu binsa dama akan irin wannan abun banda addinin musulunci. Saboda ne addinin musulunci za ka ga idan kana karanta alkur'ani, ana Allah maɗauki yana maimaita yin imani da shi da kuma ranar ƙarshe. Me muke hangowa a cikin wannan? Kullum ana maimaitawa alladhina amanu billahi wal yawmil akhir, imani da Allah da kuma ranar ƙarshe. Me yasa ake kawo mana maganar ranar ƙarshe da'ima? Don mutum ya cewa ita ce tafi komai muhimmanci, wannan duniyar ba komai ba ce. Su abun sahabbai shi ne abin da malamin yake faɗa mana a nan, ba su ɗauki duniyar nan da azabar da za a yi ma a ciki saboda wani abu, haka nan ni'imar da za ka samu a ce ka mallaki, matukar abin da za ka samu kuma in koma wancan tambayar ta biyu, matukar abin da ɗan adam zai samu na jin daɗi a wannan duniyar shi ne me mutum zai iya samu a wannan duniyar? Ku kwatanta mu, gida mai kyau, handa ne, mota, mata, ya'ya, da me kuma? Mulki, sani babu mallakar duniya gaba ɗaya? Babu ɗan adam inda za a ce ya mallake ta gaba ɗaya, ta sace duk duniyar shi ne shugabanta, zai ɗauki abin da ya ga dama ya yi abin da ya ga dama da shi, ya kwace daga gun wanda ya so, ya hana wanda ya so. Akwai ɗan adam da ke da wannan? Ku ga ashe ba ma ba ta cika ba. In ya zama ɗan adam a rayuwarsa ba zai iya mallakar duniyar gaba ɗayanta ba. Ashe ba ta isa komai ba. Shi yasa a wurin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sirrin cin nasararsu shine sun yarda cewa duniyan nan da azabar wanda ƙarshenta ita ce mutuwa, da ni'imar wanda ƙarshenta shine a ce ka mallaki duniya inda za ka iya, kuma ba mai iya wannan. Yawwa, to matuƙansu gaba ɗaya ba su kai wato fiffikin sauro ba a wurin Allah subhanahu wa ta'ala, duniyar gaba ɗayanta ba. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ke cewa duniyan nan da a ce ta kai ƙimar sauro, a ce darajar ta abun Allah ta kai ƙimar a ce sauro, ko kuma abin nan fiffikin sauro, yace da kafiri bai sha muku ruwa ɗaya ta ruwa ba a rayuwarsa. Ma'ana da ta kai darajar da za a iya cewa a hana kafiri, a hana mutum wanda ba musulmi ba ya same ta ya ji daɗi, inda a ce tana da ƙima. Domin abin da yake da ƙima ba shi ake hana wanda ba a so ba? Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana son musulmi, baya son waɗanda ba musulmi ba. To wanda ba musulmi ɗin nan ba, da a ce duniyan nan tana da ƙima da daraja a gun Allah, ko ƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙwaƙw ashe tunda kaga za a bar shi ya more ya kwantama yayi duk abin da wani dan adam zai iya yi ya samu abin da kowa zai iya samu to ashe alama sai ta cewa duniyar nan fa ba komai bace ashe kenan darasi ne na cewa mu tashi gaba daya mu nemi lahira domin a wurin Allah subhanahu wataala ba a shiri da shi idan ba lahirar aka nema ba mun fahimci abu wannan shine sirrin da yasa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ci nasara a cikin abubuwan da suka a gaban su ba su damu da wannan duniyar ba ba su daga ba ta daga su ta lika da kasa ba ba ruwan su da ita yawa duk abin da ke cikin ta bai dame su ba shi yasa suka sallama rayuwar su wajen kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kare addini kuma har muka same shi a bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a dau wani lokaci mai tsawo ba sai ga su sun rinjaye duniya baki daya su suke fadin kalma sauran mutane suke shiru kunga wannan abu babban sakamakon sa shine wannan abin wato abinda muka fara abinda aka fara gani ne kawai na sakamakon wancan hakuri da suka yi da kuma juriya da dawama akan wannan addini da Annabi sallallahu alaihi wasallama yazo musu da shi fi jambil akhirati idan aka kwatanta duniya da lahira a ce ka sa wannan anan ka dube su to ita duniyar bata kai wato fifiken sauro ba wa kanat hadhihi al-ma'rifatu al-qawiyyatu kuma sai zama wannan ilimi da suke da shi sanin wannan hakikar cewa duniya bata kai abin nan tufikin sauro ba in an kwatanta ta da lahira wannan sani mai karfi shine tahunu lahum mata'ib haka yake wa kanat hadhihi al-ma'rifatu al-qawiyyatu tuhawwinu lahum mata'ib ad-dunya sun suke sauƙaƙa musu duk wata wahala da suke samu a duniyar nan idan suka tuno cewa ka duniyar fa ba komai ba ce sai su ji sauki an yi taɓa zancen nan kwanan nan in mutum na cikin azaba ko aka ɗaure shi ko aka yi wani abu sai a ƙarshe tun yake tunowa kai duniya ma gaba ɗaya za ta tashi ai ka ga zai tuno cewa kafin duniyar fa ta tashi zai fita daga cikin wannan halin da yake ciki ma'ana ba zai dawwama a ce har duniya ta tashi a cikin azaba yake ba ya san babu abin da yake dawwama to wannan abin ai yana sauƙaƙa masa damuwa a zuciya to wannan abin shi ya sauƙaƙa damuwa daga zuciyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau a jefu wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam a ce yana tsakanin su yana salla a zo a sa masa tumbin raƙumi a zuba masa a kansa ya dago kuma yana sallar wani ya zo ya shaƙe masa wuya har idan sai fito a zo a kwace shi duka ba su yi wani abu ba a lokacin nan saboda ba su da ƙarfi suka yi ta haƙuri har abin ya kai ga aka yi hijira sannan kuma aka fara samun ƙarfi bayan an kafa daula wannan yana nuna mana darussa dai suna da yawa a cikin waɗannan al'amura da haƙuri da tabbata har Allah maɗaukaki ya kai mutane a matsayin da zai zama al-kalimatu lahum la li ghayrihim shi ne ce wannan abu shi ke sauƙaƙa musu mata'ibad dunya wa mashaqaha da wahalhalinta wa mararataha da ɗacinta duk abin da suka ji shi da wahala da ɗaci da kuma tsanani to idan suka tuno akwai lahira akwai haduwa da Allah za a fita daga wannan yanayi sai kaga abin ya musu sauki hatta lam yakunu yaktarifuna laha kai har suka zama ma cewa duniyan nan ba sa ma damuwa da ita yaktarifuna ka damu da abu ya zama yana da daraja amma abunka wa yanquna ilaiha balan ya zama cewa ma suna miƙa mata ma wata damuwa ma'ana sun maida hankalin su ma gare ta ba a samu wannan abun ba a gun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me zai hana a cikin su a same mutumin da idan aka zo aka ce wa zai infaqin dukiyarsa gaba ɗaya don taimakon addinin Allah mutum zai dauko gaba ɗaya baya in aka samu irin wannan imanin da yaqini me zai hana a ce kowa ya kawo taimako za a tafi ɗaukaka addinin Allah wani ya ɗauko gaba ɗaya abin da yake da shi a gida ya kawo a ce mai ka barwa iyalin gidanka ya ce ya bar musu Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga ai wannan irin imanin da wannan tarbiyyar ba a samun ta ko kuma irin wannan halin kai ba a samun sa sai karkashin irin wannan tarbiyya din sai tarbiyyar da take koya maka cewa kar ka damu da wannan duniyar ma'ana kada duniyar nan ta zama darajar ta a idanka ta wuce idan har ta shiga zuciya zuciyarka ta kare in ta ga za ta rasa duniya ya zama cewa hankalinka zai tashi kana damuwa da cewa duniyar nan in ta kubce maka ka lalace ka yi hasara to wannan mutum ba shi da yaqini kenan da lahira in mutum mai yaqini ne da lahira da tarbiya irin wancan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa sahabbai to duk abin da ya rasa na duniya zai zama masa mai sauki zai kwantar da hankalinsa shi dai zai ci gaba da neman abin da yake so ya rayu a kansa in aiki ne in karatu ne in menene ba zai haƙura ba saboda shine al-akhbar bil asbab wanda yake tika masa imaninsa da kaddara amma ba zai ce shikenan yayi hasara ya lalace, bari ya ce tunda ya rasa abin da zai yi talauci yayi masa yawa, babu aiki, ba noma, ba komai, sai je ya ce bari zai rataye kansa. Wannan hasara ce, wannan rashin wannan yaqini ne, rashin yadda da lahira da makoma da za a koma a haɗu da Allah. Amma wanda ya yarda da imani da haɗuwa da Allah subhanahu wataala, duk abin da ya same shi yana mai da shi zuwa ga Allah, kuma ya san cewa hakikatan duniyan nan ba ta da darajar da zai kashe kansa a kanta. Mun gane wannan yau. Wannan kuma baya nufin a ce mutum ya zauna a duniyar ba shi da abin da zai yi, wannan shi ma ba karantarwa ba ce. Wajibi ka tashi ka nemi abin da za ka yi, amma in baka samu ba bayan ka yi wahala, to ka yi haƙuri, Allah haka ya kaddara maka. Kar ka ce za ka yi fushi da Allah, ko ka ce a to bin dokokin nasa ma ba za ka yi ba, ko kuma ka ce mutum ya ce bari ya je ya kashe kansa, wannan kuma yana cikin rashin yadda da Allah din, domin Allah maɗauki ya hana mu waɗannan abubuwa. Haka nan kuma wata damuwa da za ta same ka akan addini, a zo a ce maka dan me kake addini kaza, ka daina shi, ko a cutar da kai, ko a zage ka, ko wani abu. Wannan abun in ka yarda da cewa za ku haɗu da Allah maɗaukaki, zai tambaye ka abin da kai na aikin alheri, zai tambaye ka akan abin da kai na aikin banza, ai maka hisabi. Kuma in ka samu ladanka yayi yawa kuma kana da imani, ka shiga aljanna. In kuma aikin alhaki yayi yawa kuma babu imani, a shiga wuta. To duk mutumin da yake da wannan yaqinin ba zai bari duniya ta zama tana da daraja a zuciyarsa har ya fifita wancan haduwa da Allah din akan abin da zai samu a duniya ba. Wannan dai a dunkule shi ne darasin da muka samu a cikin wannan imani da lahira daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma shi ne sababin da yasa suka doge akan karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da addinin da ya zo da shi. Sababi na biyar shi ne alquran, shi kansa alqurani din. Me ake nufi da wannan? Malami ya ce wa fi hadhihi alfatarat al'asiba arrahiba alhalika, a cikin wannan fatara, in an ce fatarat yankewa tsakanin wata marhala da wata marhala, kamar dai da muke faɗa da Hausa, a wannan fatara, ma'ana a wannan matsayin, a wannan matakin da ake samu, wato matakin da yake al'asiba mai wahala, arrahiba mai tsoratarwa, alhalika mai duhu wanda ba a san makoma ba a ƙarƙashin sa, an ce halik da ha'un, ana nufin wato abin da yake yayi duhu sosai, ba a san wato bayan sa ba. Sabanin halik mai hababba shi mai ma'anar sa halaka, ko yau an ce halik ko da ha ƙarami, ana nufin abin da yake mai duhu. To a cikin wannan yanayi da sahabbai fa ake musu wannan cizgunawa, yau a kashe wancan, ko a jefi wannan, ko a doki wannan, a wannan yanayin a lokacin kanat tanzilu, haka ne ko, tanzilu as-suwar wal ayatu, surori da ayoyi suke sauka, tuqimul ujaja wal barahina ala sidqi mabadi'il islam, a lokacin da ake cin mutuncin wani saboda ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a lokacin da ake zagin sa, a lokacin da ake korarsa daga gida, a lokacin da ake dukan sa, to a wannan yanayi ne kuma Allah ke saukar da ayoyi da surori. Ayoyin nan da surori suna tabbatar da hujjoji akan gaskiyar abin da aka gina musulunci nan akai. Me aka gina musulunci akai? Wannan abin da wannan kalmar da sahabban suka faɗa ta la ilaha illallah, ai a ayoyin da suke sauka a Makka da Madina, a Makka a lokacin nan, da surorin da suke sauka, galibin su zaka ga suna ƙarfafa magana ne akan wancan abu. Kun fahimci abin da yake nso a fahimci wa nan? Allah maɗaukaki subhanahu wa ta'ala, a lokacin da ake azabtar da sahabbai saboda sun yi imani da la ilaha illallah, a lokacin da ake tsangwamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a lokacin kuma yake saukar da ayoyi da suke ƙarfafa su akan wannan karantarwa da suka ɗauka ɗin, wannan la ilaha illallah muhimmancinta da cewa ita ce sama da komai, kuma yadda da babu wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah, wanda ita ma babu abin da ya kaita. To wannan abin ai shi ake nanatawa, ake nannagawa a duk ayoyi ko surorin da suke sauka a wancan lokaci, haka ne ko ba haka ba? Shi ne abin da yake so mu fahimta, cewa tunda ko wannan ayoyi suna sauka, kaga ashe ba za a samu rauni a gurin masu imani da wannan abin ba, domin a lokacin da aka ce kai imani da la ilaha illallah, ana tuzguna maka, ana damunka, ana zagin ka, ana cima mutunci, ana duka, sai kuma ya zama cewa babu wani abu da ke sauka na wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zai karfafe ka, to za a iya samun rauni. to amma Allah madaukaki bai bar sahabban haka kawai ku je ku damu da kanku ba, akwai ayoyi da surori da ake saukarwa. In ka dubi surorin da suka sauka da ake cewa surorin Makka, ya ake bambanta tsakanin surorin Makka da na Madina, na wanda suka karanta ulumul Qur'an. Na'am. Yawwa, ayoyin da suke magana wanda aka saukar a Makka, zaka ga sun fi magana akan tauhidi, saboda a wancan lokaci babban abin da ake so dama a nan na gaya shiga zuciyar mutane shine maganar tauhidi. Me ta kuma surori irin su suratul an'am, wanda wasu malamai suke kiranta suratul tauhid, ka karanta ta daga farko har ƙarshe, sirai ne rikicin da yake faruwa tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba, musamman a Makka. Wannan sun ce kaza da raddin da Allah madaukaki ke musu tun daga farkon surar har ƙarshe, ba abinda ake magana banda wannan magana din. Idan ka karanta haka wasu sauran surori, haka su al-A'raf, da zaka ji ana baka labarin annabawa cewa sun yi kaza, sun zo wa mutanensu sun mutu kaza, duk me yasa aka kawo wannan kissoshin a lokacin ana gaya masa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ne tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, su tuno cewa ba fa su ne farau ba, a ce an aiko da annabi da wani addini mutane su bi shi, wasu mutanen kuma da ba su bi shi ba su riƙa tsangwamar waɗannan ɗin ba ku ne farko ba, an yi annabi Nuhu an turo shi, mutane sun jefe shi sun zazzage shi, har sakamakon wannan ma ya gudu da shi da waɗanda suka imani suka sassaƙa jirgin ruwa, Allah maɗauki ya halaka duniya ya bar su suka rayu. Haka nan annabi Hudu, haka nan annabi Salih. Dalilin kawo waɗannan kissoshi a surorin da aka saukar a Makka shine a tabbatar musu da wannan abu, kuma hankalinsu ya kwanta cewa Allah fa yana tare da su. Mun fahimci abin? Yawwa, to shine abin da malami yake faɗa cewa تقيموا الحجج والبراهين على صدق مبادئ الإسلام التي كانت الدعوة تدور حولها وان دولن دعوات من ذا الله صلى الله عليه وسلم تنا كي وتنا قوموا والدا ما أكن وان مبادئ له واتو فندمنتال فو انتي واتو جينشي كي لا الدين المسلم سي وان لكما ايد حجوجي الله مدوك كينا يني بأساليب منيعة دوسو حنيوي ما سكعي فيه وانتي المنيع شيني أبن دكي ميكعي فيه دي هانا كان فعلالة تاشي wai kun ji kalmar mana'a a cikin gobe, ana cewa abu mani'un idza kana qawiyan, ma'ana yamtani'u ala ghayrihi aw imtana'a huwa an yashqaha ghayruhu aw an yashqahu ghayruhu, a ce wani abu wanda ba shi ba yazo ya lalata shi ya tsaga shi ya wato kaudi shi. Abu dai abin da ake nufi shine uslubi mai karfi, khallabatin kuma mai jan hankali, bi asaliba mani'atin khallabatin da kuma masu jan hankali. Waɗannan uslubin ko ayoyin da Allah madauki ke saukarwa a Qur'ani, wa turshidul muslimina, suna shiryar da musulmi ila ususi qadarillahi, zuwa ga wato ginshikin qaddarar Allah subhanahu wa ta'ala, an yatakawwana alaiha a'zamu wa arwa'u mujtama'in bashariyyin fil alam, a ce a wannan rayuwar ta duniya a bayan duniyar nan a sami wani mujtama, wani wata al'umma, wani yanayi na dan adam wanda yake shine a'zamu, yafi kowanne yanayi, ya fi kowace kuma al'umma girma. Wa arwa'u, nan ce arwa daga menene? Daga raw'i. Raw'i menene? Abinda yake yafi kyau. Yawwa, nan ana nufin kyau ne. Yawwa, kyau ma'ana ahsan. In an ce awra kuma me ake nufi? Daga wara'u, mun gane wara'u shi kuma menene? Gudun duniya ko kamar zuhudu. Yawwa, a samu mutumin wato mujtama din da yake ya fi kowanne kyau, wato mujtama din kuma na dan adam a wannan duniya, yace wa huwa al-mujtama' al-islami, shine wato al'ummar musulmi. Wa tufiru mashaa'ir al-muslimin, wannan ayoyin kuma har yanzu suna zaburar da wato hankalin musulmi. Wa lawazi'uhum, da kuma abin da ke yawo a zuciyarsu, a ja hankalinsu ala sabri wa tajalludi, akan su yi hakuri su kuma jure. Tadribu li zalika al-amsal, kuma a rika buga misalai da waɗannan ayoyi da waɗannan surori suna buga misalai ga su mu'minai cewa kada fa su damu. Wa tubayyinu lahum ma fihi min al-hikam, kuma suna bayyana musu abin da ke cikin waɗannan abubuwa na hikimomi. Allah madauki na cewa am hasibtum an tadkhulu al-jannata wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum massatuhum al-ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Wannan ayat aina ta fuka da ita, Allah madauki duk da ya saukar da ita a suratul baqara wanda take madaniya ce amma tana tunar da musulmi ne lokacin da suke cikin tashin hankali ma'ana a lokacin yaki da aka yi yaki muminai an jarraba su an kashe wasu daga cikin su suna ga kamar addinin ya raunana Allah madauki sai tuna musu ko kuna tsammanin haka kawai za ku shiga aljanna ba tare da an jarraba ku ba to wannan ayar ta yi munasaba da kuma zamanin da ake ittihadi ake cutar musulmi ake tsananta musu ake kuntata musu a farkon wato tafiyar musulunci mai Allah yake cewa a wannan ayar am hasibtum ko kuna zato an tadkhulul jannata cewa za ku shiga aljanna walamma ya'tikum walamma din wannan lamma wato iri ce lamma sai ta nafiyu nafiyun wuku'in abu amma yana kusa da aukuwa bambancinta da lam lam tana magana akan tana zuwa ne dama akan abu ya kare cewa bai faru ba lamma shi ma bai faru ba amma yana kusa da faruwa walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum duk da cewa misalin abin da ya auku ga waɗanda suka zo gabanin ku bai auku gare ku ba ma'ana ya za a yi ku tsammani wai haka kawai za ku shiga aljanna cikin daɗi kwanciyar hankali ba a jarrabe ku ba ai duk mutumin da yake son aljanna sai Allah ya jarrabe shi me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ta silatullahi alghaliya aljanna sil'a menene sil'a hajar da mutum zai sayar ko a kasuwa yawa abin da za ka je ka sayar a kasuwa ka ba da kuɗi a baka ko ka siyo kai ka ba da kuɗi a baka shi to sil'ar Allah madaukaki abinda Allah madaukaki ke sayarwa duk da cewa ba wai kuɗi za ku ba shi ko karɓa ba imani za ku da shi da aikin kirki sai ya ba ku to amma kuma aljannan nan tana da tsada ba haka kawai za ka kwanta ka same ta ba mun fahimci wannan yawa ashe kenan sai an sha wahala kar ka ce wai za ka yi musulunci ba a kuntata maka ba ba a dame ka ba ba surutu ba zagi a kwatanta ka da wani abu a maka izgili ka wuce a ce kun gan shi duk irin waɗannan abubuwan dan adam din da bai fahimci abin da kake kai ba dole kullum tsakanin ka da shi zai ta gaya maka irin wannan maganganu ka dube shi wai shi ustazu ka dube shi kaza da kaza duk wannan abun za a gaya maka to kada ka damu da wannan kuma babu mutumin dama da zai shiga aljanna ba tare da an jarraba shi da irin waɗannan abubuwa ba babban abin da ake kiran ka gare shi shine kai hakuri sai Allah madauki yake cewa walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum su waɗannan da suka goga banin ku din masatuhumul ba'sa'u cuta wadarra'u da tsanin kisa da kuma cutarwa duk dai sun same su wa zulzulu aka girgiza su hatta yaqula ar-rasul har ya zama manzan ma'ana manzan wancan lokaci din wallazina amanu ma'ahu da shi da waɗanda suka yi imani tare da shi suna cewa mata nasrullah kai yaushe Allah zai taimake mu idan tsanani ya kai haka har mumini zai rika faɗin wannan ai kun ga tsananin babba ne ba fa'in su muminan ba a'a shi manzan shi kansa yana faɗa mata nasrullah wai Allah yaushe zai taimake mu wannan tsanani ne da yasa manzon Allah da yake da yaqini har ya faɗi wannan ai kun ga ba karamin tsanani ba ne yawa cutarwar ta yi matsatsi ta yi tsananin da har manzo zai ce mu kuwa yaushe Allah taimakonsa zai zo a yi mana maganin wannan abu ai an taɓa samun wani abu irin wani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a makka duk da bai faɗi kamar wannan ɗin ba amma abubuwan sun kai ga tunda har zai ya yi riƙa addu'a Allah ya halaka kafirai har da sunansu yana faɗa ya Allah ka halaka wane da wane da wane ya kira sunan su kafirai ai kun ga damuwar ta sace a lokacin har Allah madauki ya saukar da aya ce laysa laka min al-amri shay'un lamarin ba naka bane kar a rika kine wa mutane da sunayen su sai aka hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin shi ba sai ya zama cewa aka ce ku yi hakuri ku kara kwantar da hankalin ku lokaci zai zo za a fita daga wannan to ai kun ga shi kansa saukar wannan wahayi wani kwantar da hankali ne yawa to amma dai a ce an kai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har an karya masa haƙorinsa na gaba an jefe shi an ji masa ciwo ya kai da yaushe nasarar Allah za ta zo ne to wannan abun dole duk mutumin da ya tsaya kan addini ya tsammace shi a rayuwarsa ba haka kawai da sauƙi zai wuce ya mutu ya je ga aljanna ba Allah madaukaki sai ce ala inna nasarallahi qarib ku saurara lallai nasarar Allah kusa take jarraba ku kawai ake yi a ga wane ne zai tsaya wane ne zai gudu shikenan kaga wanda ya yadda da wannan tarbiyar aka saukar da waɗannan ayoyin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaban sa ya san su ya za a yi ja da baya ba zai ja da baya ya san duk abin da ya same shi misali ne na irin abin da ya samu al'umma da suka gabata tare da annabinsu da fatan ana fahimta sannan kuma a wata ayar Allah yana cewa ahasiban nasu an yutraku, shin mutane suna zaton cewa yutraku za a bar su an yaqulu amanna fa sai mun yi imani amumu munene mu musulmi ne fi ta alfahari da wannan wa hum la yuftanuna alhali Allah bai jarrabe su ba ba zai yi ba wa laqad fatanna alladhina min qablihim haqiqa mun jarrabu wadanda suka zo gabanin su fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu lalle Allah zai san ma'ana zai bayyana sanin Allah iri biyu ne akwai sani na tunfil azal wanda ya sani ya san komai zai auku tun kafin ya auku wannan yana ne akwai kuma abinda in abun ya auku a lokacin da ya auku ya san shi ma'ana kayi akan wancan sanin ya ƙara sanin kuma sannan ya bayyana wa waɗanda ba su sani ba to malamai suna bayyana cewa abinda ake nufi da fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu duk da Allah ya riga ya san zuciyar kowa ai ya san su waye masu gaskiya tun lokacin ma da suka yi magana tun ma kafin su yi magana din amma abinda ake nufi a nan shine zai izharin waɗanda suka yi gaskiya sai kowa ya san da su shi ma ya sani sannan kuma kowa daga cikin bayin Allah duk su san alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin kuma sannan zai san waɗanda suke makareta ma'ana dan Allah ma suke bambance tsakanin masu gaskiya da masu ƙarya shi yasa ya jarraba mutane in aka jarraba mutane aka kawo musu bala'i akan addininsu dama gwaji ne a ga cewa wane ne zai dawoma wane ne kuma zai gudu yanzu irin a kowane tarihi ko kuma a kowane zamani na mutane akwai irin jarabawa daban-daban da take zuwa musu mu yanzu kuma ku duba irin jarabawa da take zuwa mana babbar jarabawa da take damun mu yanzu a matsayin mu na musulmi shine mai wargajewar lamuran mu haka ne ya zama kuma har yanzu rashin haɗin kanmu tsabar jahilcinmu ga waɗanda ba musulmi ba sun haɗe kansu a duniya kakaf ba abin da ya dame su sai su ga musulunci ya ƙare duk inda ta ji masifa da matsala a ina ne ƙasashen musulmi mafi yawa ba sai babu a ko'ina ba amma mafi yawa ƙasashen musulmi ne musamman abin da ya shafi gudanar da rayuwarsu musulunci yana nema ya zama wani zunubi a yanzu ko ba haka ba ne wanda duk yake son sa zai yi sai zama tashin hankali musamman da aka fito duniyar nan ta samu wannan dabarar ta amfani da abin da ake cewa yaƙi da terrorism wanda su manyan duniyar masu gudanar da duniya abin da suke nufi da terrorism shine al-islam musulunci duk abin da yake musulunci to lalle a yaƙe shi kuma aka samu a cikin musulmin waɗanda suke ba da ƙofar irin waɗannan abubuwan su faru suke ganin cewa waɗannan abubuwan da ake yi a sawa bom can a yi menene can kamar shi ne jihadi sai zama duk abin da suka yi suna ba da ƙofa waɗancan su ƙara toshe ƙofofin yaɗa addinin musulunci haka ne ko ba haka ba ne wannan jarabawa ce musamman babban abin da mai faru ne musamman abin da zai damu mutum shine ya zama mun shiga wani yanayi hatta bayyana ka gane me ya gaskiya a cikin lamarin ba kowa ke da samun wannan damar haka ne sai ka gaya maka abin da ke shine gaskiya sai ka kana kokonto kai baka yadda ba kana kallon abin da kake fahimta na zahirin nan banda shi ba wani abu daban to wannan ita kanta fitina ce domin babu fitinar da ta kai a ce mutum ya kasa gane addininsa da manhajin da ya kamata ya tsaya a kansa tun muna roƙon Allah maɗaukaki ya fidda mu daga wannan fitina Allah maɗaukaki ya bamu tabbata akan addini akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kada mu firgita duk abin da ake a wasu wurare muna roƙon Allah maɗaukaki kar ya kawo mana sannan kuma kar ya zama cewa yayi zama mana sababin dakatar da addinin mu Allah ya ƙara mana basira kuma da zamu gane cewa duk wani manhaji da wata hanya da ta saba wa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ta sahabbansa Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da mu kada mu bita ya ganar da mu bi hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam da ta sahabbai kuma mu mutu akai ina ne muka tsaya bayan wannan kai yawa yace kama kanat tilkal ayatu taruddu ala iradatil kuffari wal mu'anidin hakanan bayan waɗannan ayoyi da surorin ba ya ga mana anan cewa suna ƙarfafa zuciyar mu'minai ba a wancan lokaci to kamar yadda kuma waɗannan ayoyin suna raddi suna mai da martani akan abubuwan da kafirai sukan kawo shi na shubuhohi da su da mu'anidin masu kangarewa raddan mufhiman suna yi musu martani na rufe bakin mutum in an ce afhamahu da ha'u ana fi in kana tattaunawa da mutum ko kuna munazara ya kawo hujja ka kawo sai ka faɗi wani abin da zai sa ya rufe bakinsa shikenan ya rasa abin da zai ce ma'ana a kore shi ko yadda muke faɗa a Hausa to shi ake nufi da ifham da ha ƙarami yawa ma'ana yana yi musu martani martanin da ba su da wani jawabi bayansa wala tubqi ko wala tabnam wala tubqi lahum hilatan ba tabqa min wala tubqi lahum hilatan su ayoyin ba sa bar musu wata dabara sun kure su gaba daya kakaf thumma tuhadhiruhum marratan an awaqiba wa khimatin kuma sannan wani lokacin har yanzu ayoyin suna tsoratar da mu'minai daga wato sakamako marar kyau in asarru ala ga'a su ana tsoratar da su kafirai kai ana tsoratar da su akan wato sakamako mummuna in asarru in har suka doge ala zayyihim akan karkatar su wa inadihim da kuma wato kangarewar su fi jala'in abinda ayoyin suke bayyana kuma suna bayyana su ne a bayyane kuru-kuru wa wuduhin ma'ana babu wani abu na wato zaurance a ciki kuru-kuru ayoyin Allah subhanahu wata'ala suke bayani a su yi raddi ga abinda kafirai suke zuwa da shi mustadillatan bi ayyamillahi wannan ayoyin suna kafa hujja da sunnar Allah in an ce ayyamillah me ake nufi da ayyamillah wa dhakkirhum bi ayyamillahi ba za su yi alqur'ani ba ayyamillah abinda ake nufi sunnar Allah fi ta'amulihi ma'a khalqihi yadda Allah madaukaki ya saba mu'amala da bayinsa ma'ana a koma a ga tarihi annabi wani da yazo mutanansa suka kafirta bai akai musu a wani annabin ma da yazo mutanansa suka kafirta bai akai wa mutanan wannan shi ake cewa ayyamillah kaga wannan ayoyin na Allah suna tunatarwa ga kafirai na kowanne zamani musamman na zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa in suka doge suka kangare suka ci gaba da kafircin su to Allah madaukaki lalle zai yi abin da yayi waɗantan na baya mun gane zai musu suna waɗannan na wannan zamani din mun fahimci abin da ke nufi shine ma'anar wa bi ayyamin mustadillatan bi ayyamillahi washawahidi tarihiyyati da kuma wato hujjoji na tarihi allati tadullu ala sunnatillahi fi awliyaihi wa a'daihi wanda take nuna mana sunnar Allah karwane shi to Allah mana da sunna sunna ana nufin al'ada abinda Allah ya saba yi cewa in aka yi masa kaza fa kaza yake yi wannan shi ake nufi in kaji an ce ayyamillah ko sunnatillah to abinda ake nufi kenan sunnatullah fil ladina khalaw min qabl wa lan tajid li sunnatillah tabdila yawa abinda Allah madaki saba yi mu'amala da shi ga waliyansa da kuma makiyansa wa tulaffifuhum marratan wani lokacin kuma sai mu samu ayoyin suna bin su a hankali in kana karanta ayoyin alquran duk zaka samu wannan da wancan ana tsoratarwa ku ji tsoro za ku haɗu da kaza kuma ku kiyaye lalle Allah zai iya azabtar da ku kamar da ya azabtar da waɗanda suka zo gabanin ku wani lokacin kuma sai ka ji tulaffifuhum ayoyin suna magana da kafiran ta wata hanya mai sauki ko a kira su ta hanyar hankali me zai hana ku lura da kaza ku duba kaza man yadda aka yi shi kaga wannan ai sauƙaƙawa ne yawa da tausasawa wato addi haqqat tafhima kuma wannan ayoyin suna bada haƙƙin fahimtarwa me ma'anar haƙƙin fahimtarwa haƙƙin a sa mutum ya fahimci abin da ake kiransa zuwa gare shi su wannan ayoyin suna bada wannan haƙƙi ma'ana ba za ka samu ayar qur'ani ta kasa bayyana abin da Allah madaukaki ke so ya bayyana domin dama ai maganar waye maganar Allah ce Allah ko in yi magana ba a cewa wannan abun bai isar ba wajen bayyana abin da ake so a bayyana mun gane wannan yawa don haka duk ayoyin Allah suna bada wannan haƙƙin duk abin da mutum zai iya kafa hujja da shi a ce an gaya maka kaza ka gane ba dama ya ce bai gane ba shi ne abin da nake so mu fahimta kuma abin da malami yake nufi ma'ana ayoyin Allah ƙuru-ƙuru suke yadda babu wani kafiri da zai zo ran tashin alƙiyama ya ce gaskiya shi duk da ya ji alƙur'ani ma shi bai fa fahimci me ake cewa ba babu zaurance a ciki magana ce ƙuru-ƙuru cewa a bauta wa Allah shi kaɗai duk wanda bai bauta wa Allah shi kaɗai ba kuwa akwai wuta akwai aljanna in mutum bai bauta wa Allah shi kaɗai ba ya mutu yana bautar wani abu daban akwai wuta za a sa shi a ciki yanzu akwai wani kafiri a duniya da bai taɓa jin wannan ba ya kamata a ce in ya ji sai ya ce kai bari in je in bincika ya gaskiyar wannan addini amma ba ya zauna kawai ya ce ba a taɓa zuwa an gaya masa ba ko kuma a ce ya ji ayar bai fahimce ta ba ayoyin Allah sun bayyana wato abin da Allah madaukaki yake so ya bayyana da kuma irshadi da taujihi duk sun bayyana shi, ma'ana sun bayyana shari'a da wato nusarwa da Allah madaukaki ke yi hatta yansarifu amma hum fihi min ad-dalalil mubin, har su kauda kai su juya baya su daina abin da suke kansa na daga wato bata wanda yake mabayyani. Wa kana al-qur'anu yasiru bil muslimina fi alamin akhar, dangane da musulmi kuwa Qur'ani yana tafiya da su a wata duniya daban, ma'ana maganar da Allah yake wa musulmi daban sai da wanda ake wa kafirai. Wa yubassiruhum, yana sa musu basira ya ilmantar da su ya koya musu min mashahidil kauni, abubuwan da ake gani a halittar nan ta duniya. Wa jamalir rububiyyati, da kyawun haƙƙin rububiyyar Allah madaukaki yadda Allah ya tsara duniyar nan ta yi kyau. Ba kullum haka ake zuwa Larabawa afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat wa fi anfusikum afala tubsirun, in wadannan Allah madaukaki na ga yawa mu'minai su tuno yadda Allah madaukaki yake kaza. Wa kamalul uluhiyya, da kuma kamalul uluhiyya babu abin da ya cancanta a bauta masa sai Allah subhanahu wa ta'ala. Wa atharir rahmati war ra'fati, da kuma tasiri na rahmar Allah da tausayinsa. Wata jalliyatin ribuwan, da kuma abubuwan da za a iya gani a ciki za a fahimci abin da suke jawo yardar Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yahnuna ilaihi haninan la yaqumu lahu ayyu uqba, haka ne ko, wato wanda yake suna a in suka ji wannan irin kalmomi da Allah madaukaki ke musu magana zai sa wato ya zama cewa sun karkata zuwa ga abin da Allah madaukaki ke kiran shi ne yahnuna. In an ce hanan shine ka sami tausasawa a zuciyarka da za ta sa ka karkata zuwa ga abin da ake kiran ka zuwa gare shi. Haninan la yaqumu lahu ayyu uqba, wanda yake babu wata uquba, babu wani mummunan abu da zai biyo bayan irin wannan wato jawuwa, ma'ana irin yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka jawo zuwa ga karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Maganar Allah a cikin Alkur'ani ta yi musu wannan tasiri, shikenan abin da ake so mu gane. Kamar ba ku gane ba, ne ya fahimta. Daga cikin abin da ya jawo sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ci nasara kuma suka tabbata akan addini duk da irin cutar da ake musu da mungunawar da ake musu, shine ayoyin Alkur'ani. Yadda Allah madaukaki yake magana a cikin Alkur'ani ya taimaka musu, ya karfafa musu karfi. Na farko, kasancewar Alkur'ani yana saukar da ayoyin da suke tabbatar da manufofin da Annabi ya kira su zuwa gare shi, shine manufofin mai tauhidi. Ayoyin suna magana ga kafirai, suna tsoratar da su, in ba ku daina kaza ba to ku kiyaye, Allah zai muku abin da ya wadantar da baya. Ayoyin har yanzu suna magana da mu'minai, suna ilmantar da su, suna ƙara musu basira akan yadda duniyar nan ta yi kyau, yadda Allah madaukaki gina ba zai ba a ce babu mahalicinta ba, sannan kuma babu wanda ya cancanta a bauta masa ba. To wannan abun ya sa sun jawo zuwa ga Allah subhanahu wataala, jawo wadda ta sa za su iya tabbata ko da za a kashe su akan abin da suke kai. Mun fahimta yanzu. Sai ce wa kanat fi tayyi hadhihi al-ayati khitabatun lil muslimin, kuma a cikin wannan wato ayoyin da ake ambatawa akwai maganganu da Allah madaukaki yawo musulmi fiha, a cikin su yana cewa yubashshiruhum, wannan yana cewa yubashshiruhum rabbuhum, ubangijin su yana musu bishara bi rahmatin minhu, da wata rahama daga gare shi, wa ridwani, da wata yarda tasa, wa jannatin, da kuma wasu gidajen aljanna, lahum fiha na'imun muqim, a cikin wannan aljannar suna da wato na'imu, wata ni'imtarwa muqimun tabbatacciya wadda ba ta karewa. Wato sawwiru lahum surata a'da'ihim, waɗannan ayoyin kuma har yanzu suna surantawa musulmi surar ko hoton maƙiyan Allah madaukaki min al-kafarati, na daga cikin kafirai, at-tughati, masu wuce iyaka, az-zalimina, da kuma az-zalimai, cewa yuhakamuna, za a kai su ga hukunci, wa yusadaruna, kuma za a ja su a fizge su, an ce musadara shi ne ka kwashe mutum abu, yawa a fizge shi a kai shi inda ma bai niyya ba. Kama ce yana da cikin lafazin da ake amfani da shi a zamanin yanzu, misali mutum yana saida kaya marasa kyau a je shagonsa a kwashe kayan, a kwashe, misali hukuma, ana ce an yi musadarar kayansa an kwashe su. To haka nan shi mutum, waɗannan kafirai ran tashin alkiyama Allah madaukaki abin da zai musu shine zai musu hukunci a kai su gaba a kotun Allah madaukaki, kuma a fizge su ba su da wani mai iko ya hanu ya ce shi ba za shi ba. Thumma, sannan kuma yushabuna fin nari, za a riƙa jan su a wuta, ala wujuhihim, akan fuskar su, zuku massa saqaf za a rika ce musu kudandani wato shafa irin shafa ta wutar jahannama wanda yake daga cikin sunayenta akwai saqaf mun gane wannan yawa mun ga wannan ya nuna mana yadda Allah subhanahu wataala yake amfani da waɗannan kalmomi masu tasiri su shiga zuciyar duk mutumin da ake magana da shi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara mana fahimtar ayoyinsa ya ƙara tabbatar da mu akan hanyar da ya tabbatar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akai ya ƙara fahimtar da mu wannan sako da ya baiwa manzon sa sallallahu alaihi wasallama mu gane shi mu fahimce shi mu tsaya a kansa kada mu tsorata kada mu damu mu nemi cewa lalle Allah madaukaki muna roƙon sa yayi mana rahama ya fahimtar da mu abin da yake so ya zama a kansa muke duk abin da baya son sa Allah ya fahimtar da mu mu daina shi mu kauce daga kansa واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لو وني اربطو تفدا ان شاء الله ان كوميتين جنين مسلاتين جمعه سنتي اسنر يوما ذا اتي جبد دا ايكي دون هكا انا بقاتل متاني سفتا وجن ايكي اي عندي كو يوا انا جايتر متاني زوا غا ايكي كما يدا اكا سابا كوني لوكاسي وانا تمبيتي ko ita ma sanarwa ce wani bawan Allah yana neman taimakon addu'a saboda haihuwa da aka yi masa to muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa albarka a abin da aka samu ko namiji ne ko mace Allah ya sa shi cikin salihan bayinsa masu tsoron Allah mahaddata alqur'ani daga cikin mutanen da za a yi alfahari da su a wannan al'umma da aikin alheri kuma taimakon jama'a bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka ayyan musulmi ma Allah ya nake su akan wannan abu Allah madaukaki ya kara mana nasira sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah zamu tashi kan al'amari na shi da kenan ko al bisharatu bin najahi